أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أعيضا متاكد رسينا سبع إن دتوكس أشكين كراكمنا الموطأ يو شاهد زوجة جماد الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو لتريه دور سلاتين دتايا wanda ranar nan ta yi daidai da 27 ga watan 5 na shekara 2010 ta miladiya. Za mu tashi babin da Imam Malik ya ambace shi da Jami'ut Salah. Bismillah.
عن أبي حكاية الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في فتن وهو حامل إمامة من فتين بنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن أبي الشمس فإذا سلم وضعها وإذا قام حملها.
نعم، إمام مالك يأتي باب جامع الصلاة. جامع الصلاة واتو wannan babi akan abubuwa daban-daban da suke da alaka da sallah. Da wancan yayi babin da ya gabata alqaulu fi jami'is sala. To malamai sun ce bambanci tsakanin na farkon da na yanzu shine wancan ya kawo hadisan da suke da alaka da zatin sallah din ne. Wannan babin kuwa ya kawo hadisai waɗanda suke da abubuwa da suke da alaka da sallah amma a wajenta. Abubuwa da suke da alaka da wato abin da yake wajen sallah ba ita kanta aikin sallar zatin kansa ba. Hadisi na farko da ya kawo a wannan babin Imam Malik yace ya ruwaito shi wanda suka ruwaito shi Yahya da ya ruwaito wannan riwaya ta al-Muwatta daga Imam Malik. Haddathani Yahya an Malikin ya ruwaito daga Imam Malik an Amir ibn Abdullah ibn Zubair daga Amir dan Abdullah dan Az-Zubair. Amir ibn Abdullah ibn Zubair a jikan sayyidina Zubair ibn al-Awwam. Shi ko Zubair ibn al-Awwam kun sanya daga cikin sahabbai ahadul mubashirin bil janna, sahabban hawari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi. To Abdullah ibn Zubair shine babban ɗansa, farkon wanda aka haifa cikin musulmi a Madina. Daga cikin ayyansa akwai Amir, malamin Imam Malik ne. Malamin Imam Malik ne shi Amir ibn Abdullah ibn Zubair. Amintacce ne wajen riwayar hadith, kuma ya shahara da ibada, abidi ne da yawan ibada. Ya kasance idan yaje makabarta, in yaje makabarta lokacin jana'iza sai ya ce makansa, to ka tuna wannan, ka tuna kabarin nan da matsinsa, ka tuna wannan gida da duhunsa, me kashi ne ka tanadan mu shiga wannan gida, wani tanadi kai. To idan ya fito daga makabartan nan, duk wani abu da ya gani wanda zai samar da masa kusanci da Allah, to ba zai wata ba zai aikata shi. Yana da don haka sai bayinsa sun kasance in dai aka yi jana'iza, to sai su zo su tsaya a hanyar da zai fito daga makabarta. Yana ganin zai ce na enta ku, haka sukan yi. Saboda wato irin wa'azuwa da yake yi da wato ganin kabari, sai tanadi na wannan aiki. To su kuma bayi, su kuma waɗannan sai suka kan cewa to gagara ɓata ta samu, tunda zai yana neman aikin alkhairi, bari ya yanta su kuma su samu gara ɓata su zamanto yantattu. Sai su zo su baje kansu a gabansa, yana fitowa daga makabarta sai ce ku tafi na yanta ku. Ya mutu a 124 yana cikin sallah, ana sallah a tsirin lokacin da ajalinsa ya kusa, ana sallar magariba, sai ya ce wa mutanen gidansa a ɗauke shi a je da shi masallaci. Sai suka ce masa ba ka da lafiya, ka zauna kai sallah a gida. Ya ce a'a, zan iya, ku ɗauke ni. Aka ɗauke shi aka je aka tsayar da shi a cikin sahu, an yi raka'a farko, sai Allah ya saukan masa da ajalinsa, yana cikin sallah, Allah ya ɗauki ransa. Wanda wannan yana daga cikin alamomin kyakkyawan ƙarshe, mutum ya mutu a cikin ibada, domin abinda mutum ya mutu a kai haka za a tashe shi. Kun ga irin waɗannan bayan Allah kenan yanda ziyarar makabarta ta kasance a gare su. Suna wa'azuwa ba kaman mu ba yanda ziyararmu ga makabarta take. Shi yana makabarta yana waya da wannan yana waya da wancan. Wani ma abin takaici ma sai ka ga ya shiga inda za a saukar da mamacin cikin kabari sai ka ji ƙararrawa ta telefon an kira shi kuma ga yana ƙoƙarin wai ɗaukowa zai amsa. Wannan ai masifa ce. To makabarta ya kamata ta zama wa'azi a gare mu kamar yadda take ga waɗannan bayan Allah. Wannan su ne magabata da aka ce mu koyi da su salaful umma. Tabi'i ne shi Amir ɗan Abdullahi Amir ibn Abdullahi ibn Zubair. Kuma ga shi yana daga cikin malaman Imam Malik. An Amr ibn Sulaym az-Zuraqi, daga Amr ibn Sulaym az-Zuraqi. Amr ibn Sulaym az-Zuraqi ya gabata gare mu, yana daga cikin tabi'ai na Madina lokacin da Sayyidina Umar ya rasu ya kusan balaga. Saboda haka ya rasu Sayyidina Umar, ya rasu waɗansu daga cikin manya-manyan sahabbai kenan. An Abi Qatadah al-Ansari, daga Abu Qatadah al-Ansari. Abu Qatadah al-Ansari sunansa Al-Harith ibn Rabi'i, shi ne abin da ya fi shahara a sunansa Al-Harith ibn Rabi'i al-Ansari, daga cikin al-Ansari yake. Ana ce masa Farisu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saboda yana daga cikin mayaka na wannan al'umma. Don haka har aka yi masa laƙabi da cewa wato Fariki al-Faris, shi ne wanda ake cewa da Hausa knight, wato ƴan kwalkwali kenan, wato wanda suke akan doki, suke yaƙi akan doki ba a ƙasa ba. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا صلى الحالينا دوتي أمامة زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة دكما أبي العاص بن ربيعة ابن عبد شمس بن عبد شمس. فإذا سجد إن يسجد وضعها سيأجيتا وإذا قام حملها إن يتاشكما دق سجد إن يدقو وتزوى ركعة بيو حملها سيأجيتا. نقول أن حديث يناد علاقة دا صلى أما بعد عينه ذات سلم با شيني ميه كنشن ين أيكي يعني متيكي صلى أيكي ونديكي باني يوا بكما إرم ونن أيكي كي صلى كانت وكدا يارو sannan kuma ka sauke shi sannan ka sake daukar sa a cikin sallah. Me hukuncin wannan? Shine wannan hadisin yazo ya bayyana mana kuma Imam Malik abin da yasa ya kawo shi a babin Jami'us Salah. Ba zai masa babi nasa daban ba, amma kamar Imam al-Bukhari shi sai ya kulla masa babi, yace babu man hamala jariyatan fi salah, babu wanda ya dauki yarinya a cikin sallah. Domin wannan hadisin yana cikin Bukhari. Imam al-Bukhari bisa al'adarsa yana ruwaito hadisan Maliku ta hanyar Abdullahi ibn Yusuf al-Tinnisi ko Abdullahi ibn Maslamah al-Qanadi ko Yahya ibn Abdullahi ibn Bukay. To ya ruwaito wannan hadisin ta hanyar Abdullahi ibn Yusuf al-Tinnisi. Muslim kuma ya ruwaito shi ta hanyar malaminsa da dama, malami ɗaya ne Muslim yake ruwaito muwatta ta hanyarsa, Yahya ibn Yahya an-Naisaburi. Almajiran Imam Malik masu suna Yahya ibn Yahya guda biyu ne. Akwai Yahya ibn Yahya al-Laythi, shi ne wanda muke karanta muwattarsa wannan ɗan yamma kenan, bayan ne dan shi Andalusi ne na yamma, da kuma Yahya ibn Yahya an-Naisaburi dan gabas, shi a can Naisaburi yake, cikin Naisaburi cikin Afghanistan take ne. Al-Wajran Malik guda biyu kowanne daga cikin sunansa Yahya ibn Yahya. An-Naisaburi shine malamin Malik, Al-Laythi shine wanda ya riwayar sa ta shahara, ita ce wanda muke karantawa. Wannan hadisin hadisi ne kamar yadda muka gani muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim sun ruwaito shi dukkanin su ta hanyar Malik. Cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah yana dauke da Umama. To malamai sun yi sabani akan wannan sallar, wace sallah ce? Waɗansu malamai sai suka ce sallar nafila ce, domin suna ganin wannan ba zai yiwu ba a cikin sallar farilla. Sallar farilla da aka so, Allah ta'ala ce wa qumu lillahi qanitin, ku tsaya a gaban Allah, ku tsaya domin Allah kuna masu nutsuwa a cikin ibada, ku tsaya kuna masu nutsuwa ga Allah a cikin wato ibadar ku ta sallah. Al-qunut nutsuwa ne. To al-qunut ba zai dace da daukan yarinya da sauke ta ba, saboda haka sai suka ce wannan a sallah ne. Saboda sallar farilla, a sallar nafila ana wato saukaka abubuwa a cikin ta, irin saukin da ba a yi ma sallar farilla. sai suka fassara wannan akan sallar nafila ce. Amma sauran riwayoyi na wannan hadisin yana raddon wannan, domin an ruwaito wannan hadis din daga ta hanyar Sa'id al-Maqburi. Sa'id al-Maqburi yana daga cikin malaman Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi, yana daga cikin malaman Imam Malik. To ya ruwaito wannan hadis din daga Amr ibn Sulaym az-Zurqi daga Abu Qatada. Abu Qatada yace mun kasance muna zaune muna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sallah. A wata riwayar aka kara ta azhar ko ta la'asar, sai ya fito yana dauke da umama akan wuyansa, sai ya tsaya a gaban mu ya kabbara muka ya kabbara, da ya ruku'u da zai yi ruku'u sai ya ajiye ta, sannan ya ruku'u ya sujuda, da zai dago zuwa raka'a ta biyu sai ya dauke ta ya mayar da ita kan wuyansa, haka ya har ya gama sallata sa baki daya. To kaga wannan riwaya a bayyana take cewa wace irin sallah ce, tafarrun lafi ko ba a ambaci a zahar da la'asar ba. In aka ce mun kasance muna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sallah, wace sallah ake jiran sa ya fito? Sallar farin lafi, domin sallar nafila limancin annabi sallallahu alaihi wasallam ga musulmi a sallar nafila kaɗan, ko dai a cikin gidaje na kamar yadda ya je gidan su Anas, da kuma kamar yadda ya je gidan Itban ibn Malik makahon nan, da kuma kamar lokacin sallar tarawi, su ne dai yawanci wato nafilan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi limanci a cikin su kaɗan ne, bisa al'adarsa sallar da yake yi da jama'a sallar farilla ce. Saboda haka wannan sallah ce ta farilla, musamman ma kuma gashi a cikin riwayar aka bayyana cewa azhar ce ko la'asar. Wa huwa hamilun umama, yana dauke da umama. Umama wace ce umama? Umama aka bayyana ta da cewa ita ce yar Zainab, yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma Abil As, wato uwarta yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Zainab. Ita Zainab ita ce babbar yar manzon Allah sallallahu alaihi, ita ce babbar yar annabi sallallahu alaihi wasallam. Uban umama kuma shine Abul As ibn al-Rabi, da haka ya shahara. Amma a nan riwayar da dayawa daga cikin masu riwayar muwatta sun ruwaito ta da suka ce ibn Rabi'a, da haka ne sai malaman tarihi suka ce suke sabani kan ya sunan ubansa. Waɗansu ce Rabi' wanda yake shine yafi shahara, waɗansu ce ibn Rabi'a. Muslim da ya ruwaito wannan hadisin ta hanyar Yahya ibn Yahya ya ambace shi a riwayar Malik cewa ibn Rabi' ne. Saboda haka shi kansa Maliku riwaya biyu aka yi na wajen ambaton sunan uban wato Abul As mahaifin Zainab, mahaifin mijin Zainab. Abul As ibn Rabi' wato waye yake, dan uwa yake ga wato ƴaƴan mata suke tare da Zainab. Dan uwarsa Halatu bintul Khuwailid ce, wato uwarsa ƴar uwar Khadija ce, ƴar uwar Khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, uwar su Zainab. Saboda haka auren zumunta ake musu da shi da Zainab. Da uwar shi Abul As da uwar Zainab ita ce Sayyidatuna Khadija, mata annabi sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa ne. Saboda haka kaga auren zumunta ake musu kenan. Shi bai musulunta ba a farko, a lokacin da matarsa Zainab ta musulunta, da aka yi hijira tana tare da mijinta, tana cikin mustab'afin, wanda wato rauni ya sanya su ba su da ikon su hijira, saboda suna ƙarƙashin mazajensu, ba su ikon su fita ba, ba su da halin da za su fita su je su hijira. Yana da cikin wanda aka kama shi wajen yakin Badar, shi Abul As ibn Rabi, an kama shi wajen yakin Badar cikin ribatattun yaki. Sai Zainab, domin an ce dukkan wanda suke ribatattu su zo su fanshi kansu, to sai Zainab sai ta turo da wani abun wuya nata, wanda na Khadija ne. Khadija ce ta ba ta shi yayin da za ta tare a gidan mijinta. Da aka kawo kayan fansa, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane abun wuyan Khadija, sai tausayi ya kama shi, sai ya ce masahabbai, idan kun ga za ku iya kyala wannan, ku sakar mata fursunanta, to ku sake shi ku mayar mata da abunta. Sai suka ce ya Rasulullah za mu kyale shi. Sai aka sake shi, aka karɓi abun wuyan, aka mayar ma da Zainab. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abul As, to idan ka je ka aiko da Zainab sai ma annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari bai yi dan haka da ya koma makka sai ya sa dan uwansa kinana kaninsa ya tanadi a taguwa a ya tanadi raƙumi ya je ya ɗauko Zainab a ya je ya ɗauko Zainab daga gidanta da rana ya kamo hanya zai taho Madina suna gani an ɗauki Zainab sai suka yi wuta a kansa to shi kuma maharbi ne dama an ce masa kinana wato an san ma'anar kinana ya ko baka inda ake sanya baka mari eh kwari inda ake zuba baka shine kwari din ko shine kinana wato saboda haka kenan kaga mayaki ne shi kansa shine kwarin kwari sunansa kenan saboda haka ya tanadi kibbansa yace duk wanda yake so uwarsa ta yi wabinsa ya zo kusa da ni mutane suka yi wuce a kansa sai Abu Sufyan ya zo ya same shi yace a saurara zan yi maka magana ba abinda zan maka sai ya zo yace kai ka san abin da ya faru tsakaninmu da uban wannan yarinya ka san abin da ya faru tsakaninmu da shi ya je ya karkashe manyanmu ya kakkama waɗansu sannan kuma yanzu ido na ganin ido yarsa ta fitar a tsakaninmu ta fita daga cikin garin ba wanda ya hana ta ba wanda ya sai hana ta sai a ce ina mazajen namu saboda haka yanzu abin da za ka yi ka koma da ita gida sai a ɗauka kan cewa mu muka hana ka mazaje ne suka yi barazana suka hana ka ka fita da ita cikin dare sai ka sulale ka fita da ita Abu Sufyan kenan ɗan siyasa ne Abu Sufyan yana daga cikin wato haziƙan mutane wajen iya siyasa daga wajensa ɗansa Muawiya ya gado shikenan sai ya ce to ya yadda cikin dare kuwa ya fito da shi dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo maulansa Zaid ibn Haritha da wani daga cikin musulmi al-ansar suka ce to za su zauna a wajen Madina in ta fito ta zo daidai wajen masjid Aisha Tan'im wajen harami shikenan sai su tare ta sai su tafi tare da ita don su ne wato a matsayin masu rakata saboda da ta fito suka taho a abin nan suka taho da ita Madina to tana Madina a sai shi Abul As mijinta ya tara da yake a ɗan kasuwa ne amini amintacce wato a cikin al'adar Quraishi duk wanda ka ga ya zamanto haishakin ɗan kasuwa to ya shahara da aminci ya shahara da aminci baya cin dukiyar mutane ba irin ƴan kasuwa ba irin kasuwancin mu bane yanzu ka san kasuwancin mu sai ga mutum ɗan kasuwa ya tashi yayi tashi yayi tashi sai ka ji ya kare domin mai cin kuɗin mutane da rashin amana da ha'inci da algus saboda haka sai ganin da nan sai Allah ya kare shi amma su kuwa in kana so kasuwancinka ya bunƙasa to ka zamanto amintacce sai ya zamanto kan cewa wato alama ce in aka ce mutum haishaƙin ɗan kasuwa ne to amintacce amini ne kuma da mutane sun tattaro dukiyoyinsu sun bashi ya tafi ƙasar Sham ya je ya yi kasuwanci yana dawowa sai waɗansu wata runduna ta musulmi suka yi masa kwantan ɓauna suka abin nan suka kama shi da dukiyar tasa ta zamanto fai'u ganima suka taho da shi ya ƙyale musu dukiyar da ya taho sai ya ƙara su cikin garin Madina ya je wajen matarsa Zainab ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ki bani kariya ki bani za ki bani kariya an san aljiwar shine mutum ka ce wane yana ƙarƙashin kariya ta saboda haka ka tsare jininsa da dukiyarsa kamar ka bashi visa kamar yadda ake yi yanzu a kasashe a ba mutum visa in zai shiga kasa ba da visa jiwar ne in ka ba mutum visa ka ce shigo cikin kasar ka yayi abin da zai yi sannan ya fita sai ce mata saki bani jiwar yace za ta ba ta ce za ta bashi ya shigo gidanta ya zauna da aka yi sallar asuba sai ta tashi dana tahun mata ta ce na ba da kariya ga Abul As ibn Rabi' to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji sai ya ce ina dukiyar mutane ta da ina dukiyar da aka kwace daga wajensa wanda suka karba suka ce ga mu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun ga za ku mayar masa ko a iya mayar masa in ga kun ga ba za ku iya mayar masa ba to dama wannan dai ganima ce da Allah ya ba ku sai suka ce a ya rasulullah za mu mayar masa sai suka tattara suka bashi sai ya taho makka da ya zo makka sai ya rarraba mu kowa kudinsa kasuwancin da ake da riba ya ba mu kowa nasa sai ya shela yace ya quraishu akwai wani wanda yake bi na wani abu suka ce a'a babu kowa an biya shi hakkin sai ya ce to ku shaida na to ku yi shaida ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yace ba wani abu ne ya sanya ni ban yi kalmar shahada tun ina madina ba musulunci ya shiga zuciyata kada ku ce dama na je na shiga musulunci ne dan in cinye dukiyar ku kaga abinda za a inda ya musulunci a madina yace ai shikenan dukiyar kafirai shikenan to amma saboda wannan abin wannan dabi'a ta sa ta aminci dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam zaɓaɓɓi masu managarta daga cikin ku a lokacin a cikin jahiliya sune managarta a cikin musulunci sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayyabe shi yace haddathani fa saddaqani wa wa'adani fa waffali akan hudu ba lokacin da sayyidina Ali zai ma Fatima kishiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna rashin yaddarsa sai yayyabi Abul As ibn Rabi' yace wani mutum ya zamanto surki na kuma ya kyautata surtuka sukurta a surkunta tsakaninsa da ni an haddathani fa saddaqani yayi mun zance kuma ya faɗa mun gaskiya wa wa'adani fa waffani yayi mun alƙawari kuma ya cika mun alƙawari shine yace zai turo Zainab kuma yana zuwa maka ya turo ta dan haka da ya musulunta wata biyar kafin Hudaybiya sai ya taho Madina yana zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya maida aurensa da Zainab da wancan auren na farko ba sabon akadi ake ba riwaya biyu aka ruwaito hadithin Ibnu Abbas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa da aurensa alan nikahil awwal akan wannan auren na farko wata riwaya hadithin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi shi kuma ya ruwaito bi nikahin jadid da sabon aure kaga an samu sabani ko ba samu sabani ba to irin wannan yaya ake yi eh zai yi kai jami'i eh man gali zai yi kai jami'i da auren farko wannan kuma yace a sabon aure ake zai yi kai jami'i a to shine ai kai mu gani yi jami'in anan ya za a yi jami'i eh ai ba zai yi ai jami'i anan ba wannan yace ba a sake daura aure ba wannan yace an sake kaga wannan mutan shine at-tanaqub kenan mutanaqiban ba ta'arud bane ta'arud shine wanda yake zaka iya samun wata fuska wannan ɗaya abin nan wato ko in kace baki ko baki ne wannan yace fari ne zai iya zamantowa ba ko ne daga ciki bane ja ne wannan ta'arud kenan amma in kace akwai babu to akwai wani abu wanda yake in babu wato duk abin da yake ba akwai babu shi duk abin da yake akwai shi to kaga kishiyarsa babu shi ne babu wannan uku wannan shine at-tanaqub al-mutanaqiban to kamar wannan kaga tanaqub ne to idan ba zai yi ai jami'i ba a daidaita tsakanin laba hadisan guda biyu me ya kamata a yi sai ai tarjihi to aka wajen tarjihi sai a rinjaye wanne yafi inganci hadisin ibnu abbas yafi inganci hadisin ibnu abbas yafi inganci abu daud da nasa'i da ibnu majah suka ruwaito shi kuma yana da hadisai da aka ruwaito mursala a cikin dafan tarihi wanda suke karfafa wannan riwaya cewa wannan auren na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bace shi ba saboda haka ne waɗansu suke cewar idan musulmi ma'aurata biyu wanda suke ba musulmi ba idan matar ta musulunta mijin bai musulunta ba sai kuma kafin ta gama idda sai mijin ya musulunta to suna nan akan auren su ba sai an sake wani aure ba to amma idan ya zamanto lokacin yayi nisafa kamar na Zainab da Abul As dan tsakani wata shida ne shekara shida tunda sai a shekara ta shida bayan hijira sannan ya musulunta kaga a tsakani akwai lokaci mai tsawo bal tunda ma lokacin ma da yake musulmi suna tare da yake a farkon musulunci ba a umarnin kan cewa idan wato mace musulma ce kada ta zauna a ƙarƙashin miji wanda yake ba musulmi ba wannan dai akan wannan matsalar akwai wani malami ma da ya rubuta littafi Sheikh Yusuf al-Judai Islamu Ahadith Zawjain mai hukuncin musuluntar ɗaya daga cikin ma'aurata biyu domin wannan muskilar tana zuwa musu da yawa a ƙasashen turai yana daga cikin masail da malaman wannan zamani suke bincike a kansu don saboda matsala ce ta ummu bihal balwa ta game kowa a can kasashen turai za ka samu mace ta zo ta musulunta mijinta bai musulunta ba amma bai hana ta kai addinin musulunci ba kuma ba za ta iya rabuwa tana ganin in aka ce mata sai ta rabu da mijinta don saboda bai musulunta ba wannan tsanani ne akan ta ba za ta iya ba saboda haka yaya za a yi ɗaya daga cikin matsaloli da suke damun musulmi a can kasashen turai kwarai da gaske kwarai da gaske to shi Sheikh Yusuf Al-Judai ya yi kokari ya bincika wannan matsalar da dalilai da sauransu saboda faɗin Allah ta'ala Allah ya ce wala tumsiku bi ismil kawafir kada ku riƙe auren kafirai wato mata waɗanda suke mushrikai ba kitabai ba idan ba su musulunta ba to kada ku riƙe su a matsayin matanku to wannan wajen zahirin tafsirin wannan ayar ya nuna kan cewa kenan a auren arabu suke tunda musamman kuma Allah ya ce la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahum to a shahid dai Abul As ibn Rabi' ya zo ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su a cikin auren su ita Zainab Allah ya mata rasuwa a shekara ta 8 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kabarinta yasa su ummu afiya suka yi mata wanka ya ba da gyautansa ya ce a lullube a mata shi'ar wato a sanya shi a cikin wato tufar da yake lullube jikinta baki daya saboda neman ya samu albarkacin jikinsa salawatullahi wa salamuhu alayhi to bayan shekara uku ko hudu da rasuwarta shi kuma Abdul As Allah ya masa rasuwa a cikin lokaci a cikin khilafancin sayyidina Abu Bakar ya rasu ita ka Umama ita yarinyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ita wannan Umama ta rayu har zuwa lokacin khilafancin Muawiya sayyidina Ali ya aure ta da ta girma sayyidina Ali ne ya aure ta shine mijinta na farko kuma ta haifa mata ƴaƴa wasiya Fatima ta yi cewa bayan rasuwarta sayyidina Ali ya aure Umama to da kai aure ta kuma bayan sayyidina Ali din Al-Mughira bin Nawfal ibn al-Harith ابن عبد المطلب شيء أوريته كما دي بحاشميني حتى إتما تهيه دشي دي باية ترسو أتنين لوك تنخلافن شم مؤاوية تو ونن مسألة أتنين ونن حديثين أكوي أبوبوا نفكه مهم مين فرقو دي نونة شوار هكون ونن حديثين يا نونة حالت شم متين إنينا سلا يتوسيارو يسلا دشي سواء نمجي نيكو متنين ne sallar namiji ne ko mace ne idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a matsayin sa na namiji kuma yana liman min babu aula wanda yake ba liman ba min babu aula ma kuma mace wanda ita ko shi tana tare da yaro mafiya yawan malamai sun tafi akan wannan hukuncin kan cewa halal ne kuma asalin su shine wannan hadisi ba tare da wani kaidi ba Imam Malik shi ya ce wannan sai in halin larura ne sai idan halin larura ne ta hanyar da babu wanda zai kula da yaron sai shi to a nan wajen bisa larura zai iya yi amma in dan kawai yana son yaro ne saboda yaron mai dafa ne shi kuma baya son yaron ya ku shi kuma baya son saboda soyayyarsa ga yaron baya so ya bata masa Imam Malik ya ce ba zai yi ba saboda hadisin inna fi salati la shughla akwai abin da zai shagaltar da mutum a cikin sallah sallah tana da nata shagalin ba shagalin daukan yaro ba saboda haka Imam Malik ya ce in ba halin larura ba mutum ba zai yi ba amma sauran mafiya yawan malamai Imam Ash-Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal duk sun tafi akan cewa ya halatta mutum ya ba tare da wata ko da babu bukata kuma wannan hadisin hujja ne a gare su saboda fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akallan abin da yake nuni cewa wannan abin ya halatta kuma a cikin wannan hadisin akwai nuna wato rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yake wato yana sallah a matsayin sa na shugaba na al'umma amma yana yi ma yaro wannan hidima yana dauke da shi saboda rahama kakanta ne ba ubanta bane amma ita yarinyar ta rasa uba a lokacin da ubanta yana Makka wato idan ya zamanto cewa wanda yake shine galibi zai zamanto cewar wannan ya faru ne a lokacin kafin uban lokacin ubanta yana Makka, amma zai iya yiwuwa kan cewa ya faru ne bayan zuwan ubanta Madina. Ba riwayoyin tarihi ba su nuna lokacin da aka haifi Umama ba, tunda ta yi ta zauna a Madina tare da mijinta kusan shekara 2 da 'yan watanni. To a wani lokaci ya isa a ce ta haihu har ya zama to kan cewa, amma kuma zai zama to a cewar a zai iya yiwuwa kai yarinyar ta zama to kan cewa ana dauke da ita kuma har a sauke ta sannan a sake daukanta, ba yadda jaririya ce yar kankanuwa ba. Kuma a cikin wannan akwai nuna halaccin shigar da yara masallaci. Shigar yara masallaci yana daga cikin abubuwan da malamai suke sabani, waɗansu malamai sun hana, waɗansu malamai kuma suka kayyade cewa idan dai yaron zai idan dai yaron wato a yana da hankali za a iya masa tsawa ya hanu, ba dan shagwaba bane wanda in yazo sai abin da ya ga dama, amma an dai wato wanda yake mai jin magana ne to za a kyale shi shigo masallaci. To amma wannan hadisin ya nuna halacci ba tare da kaidi ba, lallan abin da yasa su sauran malamai suka sanya wannan kaidi saboda duba ga maslahar al'umma, tunda abubuwa ne maslaha ce guda biyu suka yi ta'arudi. Shi yaro in ya shigo cikin masallaci akwai maslahar cewa zuwansa ga masallaci albarkar addu'a ta musulmi da saukar mala'iku a wannan wajen ta sami yaron, wanda wannan ya zama to sanadiyar arzikinsa na har abada. Kuma akwai cewar wannan tarbiya ce, saba masa da zuwa ɗakin Allah, saba masa da zuwa masallaci, wanda yake wannan tarbiya ce a aikace, koyarwa ce a aikace, wanda koyarwa a aikace tafi koyarwa ta magana, tafi kai ta ce masa ka je masallaci, ka kama hannun ɗanka ka zo da shi masallaci, ya saba cewa sallah a masallaci ake yi, ba ya tashi ya rinka ganin kan cewa ana sallah a gida ba, ana kiran sallah amma kuma ubansa ba zai fita ya je masallaci ba, sai dai ya zauna ya sallah a gida shi kadai a cikin ɗaki. Shi ya ga wannan ya ɗauka cewa ai haka ake yi, amma in za ana kiran sallah zai ga ubansa ya kamo shi to da shi masallaci, sai ya nuna masa tarbiyar cewar haka rayuwar addinin musulunci take. To wannan ma maslaha ce. Sannan kuma tsayar da alamar addinin musulunci ne cewa har yara ma suna zuwa masallaci, duk wannan maslaha tana nan a cikin zuwan yara ga masallaci. To ɗaya maslahar kuma shine kan cewa idan yara ya zamanto kan cewa ƙanana ne in suka zo masallaci za su yi najasa, wannan mafsada ce, saboda haka hana su zuwa masallaci domin a tsare masallaci daga zuwan najasa maslaha ce. Haka zalika za su iya kuma ɗauke hankalin mutane su ringa kawo tashwishi, ana sallah suna wasa ko ana sallah suna kuka ko ana sallah suna faɗa, wannan mafsada ce, saboda haka rashin zuwan su maslaha ne. To yaya za a idan maslaha biyu suka yi karo? To waɗansu malamai shine suka ce idan dai yaron yana jin magana to za a iya zuwa da shi, kaga kenan an haɗa maslahar guda biyu, ya samu maslahar zuwa kuma an samu maslahar hana shi ya kawo wa mutane ruɗani da fitina a cikin masallaci, kaga an samu tahzirul maslahatain kenan. Idan kuma ya zamanto wajen waɗansu malamai kuma suka ce a tarjihi za a yi na maslahar, maslahar yaro ya zo masallaci da albarkar da ke ciki da koyar da shi da za a yi da tarbiya da za a yi masa ita ce tafi, ko kuma maslahar a kyale mutane su sallar su cikin nutsuwa, wace maslaha ce tafi? Mutane su sallar cikin nutsuwa ita tafi maslaha, sannan abin nan su sallar cikin nutsuwa, sannan kuma yara su taso abin nan yara su taso kangararru ba su da albarka. Wannan na umarni ne kan su yi sallah, idan da wannan ka'idar za ku kawo sai ke nan mu ga cewa a kawo mana abin da ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yara zuwa masallaci wanda ba su kai shekara 7 ba, bayan kuma yana 4 ba Hassan ya zo yana faduwa ya sako daga minbari ya dauko shi ya zo ya dora shi akan cinyarsa, Hassan ya kai shekara 7. To haka wannan maslahar da kuke gani ta kan cewa mutane su samu nutsuwa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya watsar da ita, bai yi itibarin ta ba. Haka zalika ana sallah mace ta zo da ɗanta sallah asuba ce ana sallah din ta yana kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta surori mafiya gajarta a cikin alqur'ani aka tambaye shi ya kai haka ya rasulullah sallah asuba da yake karanta aya 60 zuwa 100 amma sai ya karanta aksarul mufassal sura ta kowace gajarta a mufassal ita ya karanta lawin bai fada ba la Allah inna atayna ya karanta a sallar asuba sai aka tambaye shi ce saboda wannan matar ce ina so idan da sallah domin ta maida hankalinta ga yaranta kaga da sai ya ce daga yanzu mata ku daina zuwa da yara saboda muna so mu sallah cikin khushu'i da nutsuwa mu sallah mai tsawo ta sallar asuba amma sai idarin wannan maslaha ku duba yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wato duba yake tabbatar da manufar shari'a a cikin ayyukansa kage duk wannan yana nuna kan cewa maslahar a kyala yaro yazo masallaci ya fi bisa a hana shi zuwa na farko dai akwai kwanciyar hankalin iyayen sa tare da ɗan da kuma kan cewar wannan alakar ta mutun da ɗan sa wannan alaka ce ta insaniya shine annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sauko daga minbari ya dauki Hassan yace naga wannan yaron ya taso yana faduwa sai na kasa hakuri tuna dabi'a ce ta insaniya kace zaka hana kanka san yara kace zaka hana kanka san yara wannan kace kana wato haramta kana nima ka canza dabi'ar ka ne shine kamar yanda alqadi abubakar albaqi lani da yaje room sai suka ce za su nuna a sai suka ce za su yi maganin sa ga babban malamin musulmi yazo za su sanya shi sai yayi ruku'u wajen gaida sarkin ro sai suka wata yar kofa yar kankanuwa inda zai shiga wajen sarkin in yazo shiga sai ya sunkuya kaga ya masa ruku'u kenan da yazo sai ya juya bayan sa sai ya sunkuya sai ya nuna sai ya shiga da duwawu kaga ya masa ruku'u ba bale ya bashi ma shikenan yana sai aka tara masa manyan malamai yana gaisa da su sai ce yaya yara mata mutanen gida sai aka ce kai wannan baka san tsarkaka bane ba su da aure ba su da mata ba su da yaya ya zaka dangana yaya gare su yace su kun tsarkake su daga yaya amma Allah ba ku tsarkake shi daga yaya ba su kun ga wato suna da tsarkin ake suna da yaya amma Allah bai kai tsarkin da zai za a haramta masa yaya ba to wannan kirista su ne suke ganin kan cewa mutum a tsarkake shi daga yaya amma samun yara ai dabi'a ce ta mutum saboda haka wannan shi kansa a kyalin mutum ya zo tare da yaransa masallaci akwai maslaha a cikin wannan sannan kuma ga maslahar alkhairin da zai zo ya same su na cewa mala'iku suna sauka wajen suna ta'amini akwai mala'iku da suke zuwa su yi sallah a cikin sahu akwai mala'iku da suke zuwa domin su ce amin in an yi karatun sallah in kuma sallah asuba ce da sallar la'asar akwai mala'iku da suke saukowa suke yin handin over a lokacin kamar yadda zamu gani a hadisin da zamu karanta nan gaba duk wannan maslahar ita ta sanya kan cewar zuwan yara masallaci mutlaqan ya halatta sawa'un idan za su in suka zo wannan babu ne ko ba sa ko fitinan nune a kyale su zo in yi so a kai musu a kai hana su fitinar in kuma sun an yi sallar suna fitina din an idar a ba wa mutane hakuri ce ku yi hakuri wannan maslaha akwai maslaha a idan kada su kuma ya kamata su kansu masallata yanzu kaga kamar mu nan da muka karanta wannan ai kaga kenan in wani yaro yazo yana fitina a cikin sallah ba za mu ce Allah ya tsine wa wannan yara ba saboda mun san abin da suka yi halal a kai ai larabawa ka san suna da wannan ba wuya sun tsine wa mutum ba wuya ana cikin sallah an ga irin wannan yana sai shiga sun tsine ma yaro to amma wannan jahilci ne yaro an yi abin da shari'a ta halatta sai kuma ka ce zaka tsine ma wanda yayi wannan kayi jahilci da zalunci saboda sannan yana daga cikin abin da zamu fahimta a cikin wannan hadisin wato yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rusa al'adun jahiliya ya kafa al'adun addinin musulunci a jahiliya wato aibi ne mutum ya kasance tare da ƴa mace daukan ƴa mace aibi ne sai dai ka gan suna tare da yaya maza shine ake zama da su a majalisa amma a ga mutun ya dauki yaya mace kamar aibi ne tunda kashe su suke binne su suke da ransu wa idha bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim idan aka yi madayan su albushir da cewa an haifa masa yara yarinya mace sai ka ga fuskar sa ta wayi gari muswaddan tayi baki kirin wa huwa kadhim yana cikin kuncin rai da bacin rai to wannan ya nuna cewa ba sa son yaya mata to kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko wannan yarinya a matsayin sa na manzon Allah shugaban al'umma jagora kuma liman a wajen sallah yazo shi da kansa ya dauke da ita to kai kuma yaushe kuma zaka rin ya mar daukan fitowa tare da yarka in ka fito da yarka akai maka wannan to ai naga wanda ma yafi kowa shi ma kansa yayi to haka wannan koyarwa a aikata ke ya koyar a aikace ya rusa wannan al'ada ta jahiliya cikin wannan ita kanta wannan hikima ce babba wadda wannan hadisin yake koya mana sannan kuma wannan hadisin ya nuna kan cewa aiki dan kadan a cikin sallah baya bata ta akan haka ne musamman dai a cikin mazhabar Imam Ahmad kan cewa irin wannan abubuwa da dama dan aiki wanda yake mutun zai yi dan kamar yayi taku daya ko biyu ya shiga cikin sahu ko ya saji da sutura duk babu laifi ko a mazhabar Imam amma haka zalika wajen Malik kuma rahmatullahi alaihi idan mutun ya zamanto masbuki ne an riga shi sallah ya tashi yana yin sallah sai ya zamanto cewar a sau na gaba ya wuce ba wanda yake tsakanin sa da ba wanda zai masa sutura to sai ya ga al'amudi a gaba ko kuma irin wajen da tebur da ake sanya irin cupboard da ake sanya alqur'ani sai ya taku daya ko biyu domin ya je ya tsaya a wajen babu laifi zai iya yin wannan domin aiki ne karami aiki ne kadan kuma yana da alaka da maslahar sallah yana da alaka da maslahar sallah Imam Ahmad a wata riwayar yana cewa dan kai taku daya biyu da abin da ya kamar wannan matsawar dai baka zamanto an kira ka ne tafiya ba babu laifi tafiya shine ka kama tafiya sosai ana ganin wannan za a ce wannan tafiya yake to shi yasa ga waɗansu in sun zo takun in suka yi taku daya sai su dauko kafar sai su tsaya sai su saki taku daya sai su dauko kafar sai su tsaya wajen dai su fita daga cikin sifar mai tafiya to ba sai kai wannan takallufin ba ka da kai taku daya taku biyu wannan babu laifi za a kira ka mai tafiya ba haka zalika ko in kana sallah ka sanya sutura sai ta fadi zaka iya sunkuya ka dago ta ka miƙar da ita Imam Ahmad yace zaka iya yi dukkan sa ya gina shi akan wannan hadisi ne domin amal ne aiki ne wanda yake kalilan duk da yake kaga akwai sunkuyo da dagowa ko ba haka ba to wannan sunkuyo da dagowa ƙari ne a cikin ayyukan sallah to amma saboda wannan hadisin asali ne kuma kai ne domin maslahar sallah da bukata kaga yace babu laifi akan kai wannan ko ka zo ka sanya tufarka ta zamanto maka sutura ka sanya tufa ta zamanto maka sutura kana da tufarka a gaba ka ko jakarka ka sa jakarka sai ya zamanto an samu kafa a cikin sahu da zaka yi tafiya ka shiga cikin wannan kafar ta sahu zaka iya sunkuya ka dauki jakarka ka shiga cikin sahu sannan ka ajiye jakarka ka ci gaba da sallah ita duk zaka iya yi asali wannan hadisi duk wannan furu ne furu ne a cikin mazhabar Imam Ahmad wanda wannan hadisin asali ne akan wannan na'am
haddathani ammari an abi sunnat an al-awad an abi hurayra an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yata'aqadu fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bil nahar wa yastami'una fi salati al-'asr wa salati al-fajr thumma ya'udu alladhina ba'du fikum فيسألهم وهو أعلم به كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون
نعم وحدثني عن مالك عن أبي الزناد إمام مالك يروي تونا حديث دقا أبو الزناد أبو الزناد يا سننسى عبد الله دي عبد الله بن الذكوان عبد الله بن الذكوان أنا لا أعرج يا سنن أعرج نعم عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز an abi huraira daga abu huraira wannan kamar yadda muka sha ambatawa yana daga cikin asahul asani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar mala'iku na dare da kuma mala'iku da rana suna bibiyan juna a cikin ku, waɗannan su zo, waɗannan su tafi, waɗannan sun tafi, waɗannan su zo. Shine at-ta'aqub. At-ta'aqub daga al-aqib ne dun duniya, wato wannan na bin wannan. In ka ce ya ta'a, wato daga cikin sunayen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anal aqib, daga cikin sunayen Annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-aqib, wato ya zo bayan annabawa da suka gabace shi, shine ma'anar al-aqib, wanda ya zo bayan annabawa wanda suka gabace shi, wato ba shi gege bane, ba sabon abu bane cewa Allah ya aiko da annabi, dan shi ma annabi ne kuma wanda annabawa suka gabace shi. Wannan ya zo ne a cikin sabanin abin da yake mashhuri a cikin uslubin larabci. A larabci fi'ili wato ana mayar da shi mufradi, ba a jam'in sa, ba a yi masa tasmiya. Zaka ce ja'a zaidun, ja'a zaiduna, ja'a zaidani, ba za ka ce ja'a az-zaidani ba, ko ka ce ja'u az-zaiduna. Dole kai ifradin fi'ili. Mai Ibn Malik yace akan wannan, na manta baitin a cikin albab, a cikin babul fa'il, a cikin alfiya, ba wanda hadisi, ba wanda yake hada alfiya, na manta baitin. To wannan, to amma akwai lugha ta larabci, shine wanda wannan hadisin akan ta yazo, kuma ma tana cikin alqur'ani. Allah ya ce wa asarrun najwa alladhina zalamu, wa asarrun najwa, kaga sai akai jam'in fi'ilin, ba a ce wa asarran najwa alladhina zalamu ba. Alladhina zalamu, az-zalimai, kaga jam'i ne, asarrun najwa, sun boye najwa. To in aka kawo ta a jumla fi'iliya, sai dai ka ce a fasihi, sai dai ka yi tajridin fi'ili daga wato jam'i ko tasniya. To amma ya zo a cikin alqur'ani, ya zo kuma a cikin hadith, shi ne ake cema lughatu akaluni albaraghith, ita ce ake cewa lughatu akaluni albaraghith, kuɗin cizo sun cinye akaluni albaraghith, maimakon a ce akalani albaraghith, ai akalatni albaraghith, ake ce akaluni albaraghith, sai suke cewa wannan lugar. Shi yasa Ibn Hajar yake cewa ai kamata yayi a ce ma wannan lugar lugatu ya ta'aqabuna fikum mala'ika, tun daga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zance da ita. Ka dangana maganar ga maganar wani balarabe can na daji, ba gara ka dangana ta ga maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Wani akalunil baraghi ga ya ta'aqabuna fikum mala'ika, ne Ibn Hajar ya faɗa, wanda yake kuma maganar sa sahiha. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku da daddare suna bibiyan juna da mala'iku da rana a cikin ku, wayajtami'una fi salati al-asri wa salati al-fajr, sai su hadu a sallar al-asr da sallar al-fajr da sallar asuba. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum, wadanda suka kwana a cikin ku, wato na dare din kenan, ya'ruju, sai su tashi, sai su tashi, wato wanda yake nuna cewa sama suke tafiya kenan. Fa yas'aluhum, sai ya tambaye su, waye zai tambaye su, wa huwa a'lam, Allah kenan, ba a faɗi fa'il din balil ilmi bihi, saboda ansa, saboda abu ne wanda yake sananne, wa huwa a'lamu bihim, alhali shine yafi su sanin abin da zai tambaye su din a kansa. Kayfa taraktum ibadi, a wani hali kuka bar bayina, fa yaqulun, sai mala'iku su ce, sai wayannan mala'iku su ce taraknahum wa hum yusallun, mun bar su suna sallah, wa atainahum wa hum yusallun, mun zo musu mun same su suna sallah. Wannan hadisi ya bayyana wannan falalar wannan al'umma da kuma abinda Allah maɗaukakin sarki ya karrama wannan al'umma da ita na cakuɗuwa da mala'iku. Cewa mala'iku suna cakuɗe da al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna shige da fice tsakanin su, wanda yake wannan miza ce da Allah ya ba mu wannan al'umma, domin in mala'iku su ne suke tsare bayin Allah daga sharrin aljanu. Aljanu su ma suna nan, suna shiga, suna ganin mu inda mu ba ma ganin su, don haka suke cutar mu inannu, don haka suke cutar mutane, saboda innahu yarakum huwa wa qabilu min haythu la tarawnahum. To wanda suke mana maganin su da addu'ar mu, sai Allah ya sallada mala'iku akan su, sai Allah ya sallada mala'iku akan su. Mala'iku ko in suka hadu da aljanu, wane mutum? to wannan ya nuna wannan hadisin abin da yake karanta mana kenan kuma da falalar waɗannan salloli da mala'iku suke haduwa a cikin sallar azhar sallar asr da sallar magriba a da sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ikun nan suna zuwa muku bi ta'aqub su zo su karbi waɗanda su zo yayin da waɗansu za su tafi yayin da waɗansu suka tafi kuma waɗansu su zo wato ba kwa rabuwa da su suna tare da ku to waɗannan mala'iku kaga na rana daban na dare daban ko ko ba haka ba dan haka kenan a ba lazimtan mu suke ba tunda in na rana suka zo na dare kuma fa suna ina suna ina suna sama gashi Allah annabi yazo fa ya arjul ladina batu fikum su tashi sama suna sama saboda haka kenan akwai lokacin da waɗansu ba sa tare da mu dan haka ne waɗansu malamai suka ce waɗannan mala'iku shift kenan waɗannan mala'iku ba masu rubuta aiki bane ba sune al-hafaza ba masu rubuta aiki bane masu kare dan adam daga sharrin aljanu lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah to wannan waɗansu malamai sun ce ba su ne al-hafaza ba to al-hafaza inda suke nufi masu kiyaye ayyuka to amma su kansu akwai al-hafaza waɗanda suke kiyaye mutum fa daga sharrin sharrace-sharrace shine yahfazunahu min amrillah Allah a cikin al-Qur'ani ya fassara da cewa mu'aqibatu lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yana da wato masu ta'aqibi masu zuwa bayan wato masu zuwa bayan juna ta gabansa da ta bayansa suna tsare shi min amrillah ay bi amrillah da umarnin Allah suke tsare shi saboda ka waɗannan mala'ikun a ta yi su zamanto su ne waɗannan al-hafaza din tun daga su ma Allah ya fanta su cewa mu'aqibat wanda suke tsare mutum daga wato aiki daga sharri ya same shi da umarnin Allah saboda akwai mala'iku masu rubuta aiki to wannan ba sa rabuwa da mutum ba sa rabuwa da mutum sai dai kamar yadda aka ce a cikin hadith lokacin da yake saduwa da iyalinsa da kuma lokacin da yake cikin banɗaki to amma waɗannan kuwa kaga suna rabuwa da shi domin na dare ba su yi na rana ba su kuwa waɗancan ba sa rabuwa da shi ma yalfiru min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wata magana da zai yi face tare da shi akwai makiyayi wanda yake a shirye yake rubuta ta kaga kowa shi yana tare da shi kenan to su ko waɗannan waɗanne ne su ne wa'ancan masu rubuta aikin ko waɗansu ne daban waɗansu malamai sun rinjaye da cewa waɗansu ne daban to su ne al-hafaza wanda Allah ya ambata a cikin al-Qur'ani lahum mu'aqibatun ko ba su bane wallahu a'lam amma kasancewar an sifanta su da at-ta'qib yana ƙarfafa kan cewa su ne waɗannan din to ashahidai akwai mala'iku nawa ne adadinsu Allahu a'lam suna zuwa da daddare a da rana na dare in sun zo sai na rana su tafi na rana in sun zo sai na dare su tafi suna haɗuwa a lokacin sallar la'asar da sallar asuba wanda wannan ya nuna falalar waɗannan salloli to a haɗuwan nan da suke yi a sallar asuba da sallar la'asar ta jam'i sai ko ko da mutum sai yana sallah shi kadai na'am saboda haka ko mutum shi kadai yake sallah za su zo za su zo lokacin ne ko? to so. to menene hujjanka zaradin cewa jami'i ce? Ah, to zai tafi kai fataraktum abdi? Ai bayina zai tabbata ga wanda yake shi kadai, wanda suke su da yawa su kadai, su kowanne shi kadai, kowanne shi kadai, ko? Na'am, ma nura. Na'am. Amma wannan babu cewa a cikin jami'i cewa akai man fatahu salatul asr faqad habita amaluhu. Ni ne na al'asr din shi ne jami'in da ban gani ba, na asuba ne na jami'in sawadih, ko shine cewar sallar da tafi kowace tsanani ga munafukai sallar isha da sallar asuba, saboda kaga wannan akan jami'i ne, ko ba haka ba? Amma ta al'asr abin da yazo akan ta shine yin ta akan lokacinta, akan yin ta akan jami'i fa. Akwai wani hadisi din ni ma irin wannan maslakin shine fahimta ta akai, cewa a duba sauran hadisai, idan sauran hadisan sun ayyana falalar waɗannan salloli a keɓance a cikin jami'i, to ya nuna kan cewar kenan wannan falala ta mala'iku da suke zuwa za su ƙarfafa kan cewa ga sallar jami'i ce. Amma abin da za mu gani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badr, za ku ga ubangijinku a bayyane, wato ba tare da kun yi la tudamun, ba a tsare ku daga ganin sa, kamar yanda kuke ganin rana, kuke ganin wata a daren cikar wata. Fa in istata'tum alla tughallabu ala salatin qabla tulu'i ash-shams wa qabla ghurubiha taf'alu, idan kuna da ikon kada a rinjaye ku, Allah tughlabu kai, in kuna jin tsoron ka, in kuna da ikon kada a rinjaye ku akan sallah kafin hudowar rana da kafin faduwar ta ku yi. Kaga wannan ya alakanta shi da lokacin sallolin, cewa kiyaye waɗannan salloli a la'asar da asuba sune suke tabbatar da mutum ya samu ganin Allah ranar alkiyama a cikin aljanna. To kaga ba a kayyade da jami'i ba, saboda haka al'umum zai iya karfafa kan cewa sawa'un a cikin masallaci ko ba a cikin masallaci ba, sawa'un a cikin masallaci ko ba a cikin masallaci ba, in dai ba an samu wani dalili wanda ya kayyade da masallaci din ba, mu dauke shi alal umum shine aula. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Lokacin tunisun da zai a hasan, wato lokacin ake magana ba wai ko a jami'i zuwa a jami'i ne ko ba farko ba, idan mutum ya jinkirta har lokacin ya tafi, su zo sun yi hannun oba har sun tafi, sun bar shi a wani hali, sun bar shi ga falalle baya sallah, to da haka rahoton da za su je su gaya ma Allah ba za su ce ataynahum wa hum yusallun ba wa taraknahum wa hum yusallun, ataynahu wa huwa ghafil wa taraknahu wa huwa ghafil wal iyadu billah. To da ka maganar muqayyad ne da lokaci, shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min as-salati la sala hiya inna min as-salati la salatun man tarakaha faqad habita amalu, au kama qala alayhi hadithun buraida, na manta inda a cikin salloli akwai wata salla wanda yake wanda ya batta to aikin sa ya baci, fa ka annama habita amaluhu, aikin sa ta ya baci ga baki daya, ita ce sallar la'asar. So wannan dai ash-shahid, wannan ya nuna mana muhimmancin tsayar da waɗannan salloli a lokacin su da rashin jinkiri, da rashin yin jinkiri akan su. Ka ay fa ka annama wutira maluhu man fata salatul asr fa ka annama wutira ahluhu wa maluhu, shi ma mun karanta shi a muwatta. Summa ya arjul ladina batu fikum, sannan su tashi, wanda ya nuna kan cewa mala'iku suna tashi su tafi sama, kuma tashin su Allah ne kadai ya san saurin su. Mun san ana maganar sama ko ana cewa tsakanin wata tauraruwa da nan duniya tafiyar haske na shekara miliyan kaza ko ba haka ba, kuma ana cewa mala'iku daga haske suke, kuma ana cewa a duk bayan duniya ba abin da yake mai saurin haske. Idan wani abu ya fi haske sauri, to zai zamanto nauyinsa zai zamanto infinity, ba shi da iyaka. Wannan duk a science ne, duk Einstein shi yake faɗa, physics shi yake faɗan wannan. To dan game da mala'iku fa, mala'iku za su je sama su sauko fi lahala. Mala'ika Jibril haka zai taho daga lauhul, daga sama ta bakwai, daga lauhul mahfuz ya sauko zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ya koma. Inda a ce sai yayi yanda ake cewa tafiyar haske na shekara miliyan kaza, kaga har a zo ai rayuwar ma gabaki daya nada duniyar ma bai riga ya iso ba. In muka kayyade saurin mala'ika Jibril da tafiyar haske, to saurin mala'iku ya fi karfin tafiyar haske. Saboda haka wannan abin da aka cusa muku a cikin kwakwalenku a physics, cewa haske shi ne fi komai sauri a bayan kasa, babu wani abu da zai yiwu ya zamanto ya fi haske sauri. Wannan a cikin abin da suka sani kenan. Shi kuma ka san babban illan mutum girman kai, in ya san abu sai ya ganin kanta wannan shi ne matuƙar ilimi, ba wani ilimi bayan wannan. To wanda yake duk yayin irin wannan, to shi ne babban jahili. Don koyaushe Allah yana nuna kan cewa ma utitum minal ilmi illa qalila, abinda aka baku na ilimi kaɗan ne. To sannan tambayar da Allah maɗaukakin sarki yake ma mala'iku bayan kuma ya fi su sani, me yasa yake, me hikimar yi musu wannan tambayar bayan ya sani? Na'am, saboda ibada ce, ita ce ibadarsu, kuma shine mulkin, ya sa su aiki su zo su kawo bayanin abin da suke, shine mulki na Allah tabaraka wa ta'ala. Akwai kuma wata hikima da waɗansu malamai suka ambata, shine cewa domin ya bayyana falalar mu'minai, cewa wannan bani adam ɗin da kuke cewa ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, to sai ya sanya su lokacin da za su zo duniyar, da lokacin da za su tafi, za su batta, za su yi shaida ne a kansu ga su ma suna yin tasbihi bihamdihi wa taqdisihi, kamar yadda suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, to su ma da kuke tsoron cewa za su yi fasadi a bayan kasa, gashi na su ma yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yuqaddisuna rabbahum. Yana daga cikin hikimar da Allah maɗaukakin sarki yake musu wannan tambayar. Kuma wannan ya nuna albarkar, wato muhimmancin wato mutum ya lizimci aikin ɗa'a, cewa idan mutum a cikin ɗa'a yake, to wannan sai ta zamanto sifarsa, hatta lokacin da baya yi sai a yi masa hukuncin wanda yake wannan. Kaga su a wajen mala'iku tamkar mu mutane kwana sallah ne, sun zo sun same su suna sallah, kuma sun bar su suna yin sallah, saboda haka kullum a cikin sallah suke. To da haka ake so ɗin ka zamanto a cikin na kirki, in ka zamanto a cikin na kirki sai a istithabul hal, wato sai a lizinci wannan hali ya zamanto kan cewa wannan ta zamanto sifata ka da waman ma. To shin mala'iku in sun zo suna sallar la'asar ɗin ne ko ba sa yi? Da asubar. Ba aikin su bane ko? To ya aka ce wato ba su ne masu yin amin ba kenan? Na'am, to ne zahirin dai hadisin ya nuna kamar kan cewa tunda sun ce ataynahum wa hum yusallu, mun zo mun same su suna sallah, kaga sun zo sun same su suna sallah, wa taraknahum wa hum yusallu, mun bar su suna sallah, kaga ba sa sallah tare ko mun bar su alhali suna sallah, kaga ba su ga an yi da su ba. Mun zo mun same su suna yi, mun tafi mun bar su suna yi, saboda haka su ba su ga an yi da su ba. To amma waɗansu malamai suka ce a'a, ai wannan zai iya yiwuwar kan cewar masbuquna da suka zo daga baya, su an yi sallah da su, sai suka tashi suka tafi suka bar masbuquna suna yi. Amma wannan takallufi, in babu an samu dalili akan cewa suna yin sallah ba, zahirin wannan hadisin dai yanda riwaya ta zo a haka bai nuna kan cewa suna sallah tare da musulmi ba, bal suna tashi su tafi sama ba tare da sun yi sallah tare da bayin Allah ba. wannan ya nuna muhimmancin wannan al'umma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da irin albarkar da Allah ya mata. Su mala'iku a wa za su gaya mana falalar cakuɗuwarsu da mu. Nassoshi ne suka nuna mai wannan ya daga cikin abubuwan da ake karantawa a cikin imanu bil mala'ika. Shine mu gaskata imani bil mala'ika, akwai al-imanul ijmali, akwai al-imanul tafsili. Ijmalan fil ijmal wa tafsilan fit tafsil, kamar yanda Sheikh Abdurrahman al-Qasim a cikin hudubarsa yake cewa nu'minu bihim ijmalan fil ijmal wa tafsilan fit tafsil. Waɗanda suka zo a dunkule mu yadda da su, shine Allah ya ambaci mala'iku cewa yana da mala'iku a bayinsa wanda ya halitta daga haske mai imani da su gabaki ɗaya, wanda ya fassala mana ya rarrabe mana su mu yadda da su. Daga cikin waɗanda ya rarrabe mana akwai waɗannan al-muta'aqibun. Wajibi ne ka gaskata cewa akwai mala'iku da suke ta'aqubi, suke bibiyan juna, kamar yadda akwai mala'iku, kamar yadda akwai mala'ika Jibril da Mika'il da Israfil da Hazil da mai gadin wuta da mai gadin aljanna, wanda duk ya zo a cikin alqur'ani da masu daukan al'arshi. To akwai kuma al-muta'aqibun, na'am, da malakul maut shi ma ya zo a cikin alqur'ani. To wanda sun zo bit tafsil ne imani da su a bisa wannan tafsil din. Amma wanda za waɗanda za ka zo sun zo sun ce akwai wani ɗansu mala'iku da ake ce musu a surauka ya ilu, su wane ne ya ilu, ya wane ne? To in ka imani da wannan ka yi ilhadi, ka yi ilhadi a cikin aqida, domin ka ƙirƙiro wani abu sabo a cikin addini. Wa ya gaya maka akwai waɗannan mala'iku? Kuma wa ya gaya maka mala'iku ne? Sunayen waɗansu aljanu ne da ake yi musu bauta, suka zo suke yaudaran waɗanda suke masu raunanan hankali, marasa imani, masu neman duniya da abun duniya, sai su ɗauke su, su ribace su, su raba su da Allah, su sanya su suna shirka. To waye ce mu bauta ma Allah da Hebrew? Kai ka san Hebrew ɗin ne? Watakila in ka samu wani ɗan Hebrew ɗin ma ka tambaye shi bai san wannan ba. Kuma kai an bautar da kai da wannan? Sha'anin ghaibu ba a imani da ghaibu sai abin da ya zo a cikin alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya ce akwai wani mala'ika banda waɗanda sunansu ya zo a cikin alqur'ani da sunna, Jibril, Mika'il da Israfil da Malik, hatta Azra'il, waɗansu malamai suna inkarinsu domin sunansu bai zo a cikin sahihi sunna ba. Duk wanda ya ba ma wani mala'ika wani suna, ya ce akwai wani suna na mala'ika, bayan wannan ya ƙirƙira ma Allah ƙarya, bai halatta imani da wannan ba. Hatta ai kowa kasan zai iya faɗa abin da yake so. Ai hujja shi ne a cikin irin wannan abu na ghaib, shi hujja shi ne alqur'ani ko sahihiyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A shahid wannan yana daga cikin abin da yake zamu imani da shi bit tafsil, cewa a cikin akwai wannan jinsi na mala'iku. Mu dawo zuwa ga tambayar mu, menene alkhairin da ke cikin zuwan mala'iku? Suna halartar inda muke yin sallah, na'am. Gafara, suna nema ma bayin Allah istighfari, addu'a su karɓaɓɓiya ce, suna yi ma bayin Allah istighfari. Akwai mala'iku wanda an gama sallah suke ce ma bayin Allah, suke ta addu'a Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Saboda haka zuwan mala'iku akwai wannan alkhairin, addu'a ga mu'minai. Na'am, wata fa'idar? Na'am. Suna cewa amin. Haka ne, wannan suna cewa su ne wato tabbatar da wala'i tsakaninsu da mumine, taimako. To daga cikin wannan taimakon shi ne su ije maka sharrin miyagun halittu, su ne sauran arwah, sauran ruhane wanda baka ganinsu, shaidanu, aljanu wanda baka ganinsu. To mala'iku sai su yi maka maganin, domin mala'iku idan shaidan ya zo waje ya ga mala'iku gudu yake. Kun ga lokacin yakin Badr da Iblis ya zo, zai taimaka ma Quraishawa, la ghaliba lakum al-yawm wa inni jarun lakum. Falamma taraa al-jam'ani nakafa ala aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah. La'anan ya ga Jibril da Mika'il sun sauko. Yaushe zai tsaya? Sai ya tafi ya ce Allahumma anjizni ma wa artani. Alƙawarin da kai mun cewa zaka kyale ni, to kada ya dauka kan cewa an yau ƙarshen nasa ya zo. Saboda haka idan shaidanu suka ga mala'iku gudu suke. Saboda haka daga cikin fa'idar shigowar mala'iku wajen mu nisantar da shaidanu daga gare mu. Da kuma suna yin ta'amini, wato suna cewa amin akan addu'o'in mu. Na'am. Na'am. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala al imam ghayr al maghdubi alaihim wal dallin faqulu amin fa inna al malaikata taqulu amin wa inna al imama yaqulu amin faman wafaqa ta'minuhu ta'min al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Idan liman yace ghayr al maghdubi alaihim wal dallin ku ce amin, domin mala'iku a lokacin da suke cewa amin, liman ma a lokacin yake cewa amin, wanda amin din sa tayi muwafaqa da amin din mala'iku za a yafe masa abin da ya gabata na zalubin sa. Kaga wannan nasi ne akan cewa wa innal imama yaqulu amin. Hadithan Abi Huraira sahih. Na'am. Ai muna son mu san in sun zo wajen me auto, wato in sun zo wannan ya zai sa ai aikin alkhairi. Wannan yana daga cikin fa'ida, domin Allah madaukakin sarki yana cewa abin nan wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu. Akwai makiyaya akan ku wanda suke masu daraja, masu rubuta aiki. To in kasancewa suna tare, ya kamata ka ji kunyar su. Kamar yanda wato yanzu abin nan malamin ka dan abin Allah ya kiyaye ka ga abin nan malamin ka ya zo wucewa, ya gina ka fito daga marhaba ya za ka ji. Ita ce dai yanzu wajen shegantakar a garin nan ko? To haka ai ba daɗi. To haka nan ma mala'iku, kaga in ka san suna waje kuma suna tare da, in ka san suna waje, wannan zai sa ya zama to kan cewa ka ɗan shiga taitayinka, ka kyautata alaƙarka da mahaliccinka. Na'am. To ina ganin gaskiya wannan hadisin Abu Sayyidina Abu hadisin Aisha wanda zai biyo baya yana da tsawo kwarai, kuma akwai masa'il masu muhimmanci da ya kamata mu yi abin nan magana a kansu. Na haka za mu tsaya a nan, sai Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah sai mu ansa tambayoyi. Na'am. Akwai tambayoyi rubutattu? Yau ba a kawo ba, to shi kenan. To kowa ya yi wanda yake so a buɗe shi yanzu. Fara daga dama. Na'am. Wanda ka ce me ce ta tambayar taka? Addu'a da ake idan za a tafi masallaci. Na'am. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Na'am. 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 Ahsan. Wannan abin nan wannan hadisin an rawaito shi da riwayoyi masu yawa. To a cikin riwayar Tirmidhi da kuma cikin riwayar in ban yi wahali ba, da cikin dai Tirmidhi tabbas haka take, da kuma cikin Muslim akwai riwaya daga cikin riwayoyin wannan hadisin Ibn Abbas ne a cikin Muslim da ya nuna kan cewa sai ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga sallah yana cewa Allahumma ij'al fi qalbi nura idza kashi. To wannan yazo da ziyada, wanda hadisin da yazo da ziyada dole a karbe shi. Shi kuma wancan hadisin da yace a cikin sallar ne ya fada, wannan sai ya dauka kan cewa shi ma yana fada a wajen, sai ya dauke shi alal ta'addud. Saboda haka za a fadi, za a yi wannan addu'ar a cikin sallar, sannan kuma in mutum ya fito daga cikin masallaci, in mutum ya fita zai tafi masallaci. Na'am.